من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله yau muna 11 ga watan Safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda ya dace da 5 ga watan 8 shekara ta 2025 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin arba'un hadith dan tsaya daidai hadisi na 40 yau za mu tashi kan hadisi na 41 malam yace an abdullahi ibn amr an karbo hadisi daga abdullahi dan amr ibn al-as dan al-as radiyallahu anhuma Allah ya kara mashi yarda abdullahi dan amr da shi da mahaifin shi dukkan su sun tashi a cikin shirka da Allah subhanahu wa ta'ala. Duk daga baya suka musulunta, amma ɗan ya riga uban musulunta. Abdullahi shi ne yana ɗaya daga cikin Abdullahi da ke akwai na sahabbai guda huɗu ko guda biyar. Abdullahi bin Umar, Abdullahi bin Abbas, Abdullahi bin Ibn Zubair da kuma Abdullahi ibn Amr wannan ke. Na biyar shi ne Abdullahi ɗan Mas'ud, amma shi ya yi su zama tsoho, su dukkan su matasa ne. Abdullahi ɗan Abbas ƙarami ne a wurin Abdullahi ɗan Mas'ud, haka ma wannan ƙarami ne a wurin Abdullahi ɗan Mas'ud, haka ma Abdullahi ɗan Zubair, shi Abdullahi ɗan Zubair ma Madina aka haife shi. Kuma Abdullahi ɗan Abbas Makka aka haife shi kusan shekara ta 9 haka ko 10. Kenan dai kaga shi ma lokacin da aka zo Madina yana dan shekara bai wuce dan shekara nawa kenan. Bai wuce dan shekara 3 ko 4. Ni kuma wannan ma a Madina aka yi shi. Ko da manzo Allah ya bar duniya bai wuce dan shekara 10. Amma Abdullahi dan Mas'ud shi da tije. Inda shi aka yi gwagwarmaya maka. Tun ana maka shi ya musulunta shi babba ne. Kuma da ya riga su rasuwa gaba daya. Abdullahi da Amr ɗan As ya rasu shekara ta 66 bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Shi ne wanda ake cewa tsakanin shi da baban shi shekara 13. Baban shi yana ɗan shekara 13 ya rike shi. Irin wannan da ake ma'auri ne dauri. Kuma Allah ya ba su haihuwa da wuri. Radiyallahu anhu. Allah shi kara musu yarda su ne. Qala yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminta Allah su kara tabbata a gare shi ya ce la yu'minu ahadukum dayan ku baya bada gaskiya ga Allah ba zai kasancewa mai cikakken imani ba ba zai kasancewa mai imani ba hatta ya kuna hawahu har sai abin da yake so abin san shi ya kasance taba'an yana bibiya lima jitu bihi ga abin da na zo da shi. Hadithun hasanun sahih, hadisi ne mai kyau kuma hadisi ne ingantacce. Rawainahu man rawaito shi fi kitabil hujja a cikin littafin hujja bi isnadin sahih da isnadi ingantacce. Wane ne kitabul hujja? Kitabul hujja wani littafi ne da wani malami ya rubuta da ake ce ma abul fath نصر ابن ابراهيم الدمشقي الشافعي الفقيه الزائد الزاهد مالمي ني مسني كما مي تنتسيني مي غودن دنيا للتاب باقو ني ند دمشق با دان اصلن غارين دمشق بني دمشق نان ني اينهي دمس babban birnin Siri o masaukin nan wurin ne mana daga wani wuri zo ya sauka ya zama dan wurin shi ya rubuta wannan littafin da yake cewa kitabul hujja sunanya al hujjatu ala tarikil mahajja sunan littafin kenan al hujjatu ala tarikil mahajja hujja akan wanda ya bar hanya Allah al mahajja shine mai hanya littafi ne wanda a cikin shi akwai aqida akwai kuma ka'idodi na ilimin hadisi da kuma ka'idodin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma na dai malam ya faɗi wannan hadisi yace hadisi ne ingantacce shi kuma hadisin gaskiya malamai sun sabani wurin inganta shi yawancin malamai duk sun raunana shi da yawa daga cikin malamai sun ce hadisi ne mai rauni wasu ma sun ce hadisi ne mai tsananin rauni raunin nashi ma ba wadan karam bane rauni ne mai yawa amma dai malan hadisin malaci mai kyau amma hanyar mutanen waɗanda suka rawaito hadisin su cikin su ne ke da raunin amma ita magana in ka kalle ta zaka ga ta dace da mi ayoyin alqur'ani kuna gane ba ku malan hadisi shine mutum ba zai kasancewa mai imani ba mai cikakken imani imanin da yake na doli har sai soyayya shi ta zamanto tana biyo bayan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya so da shi mana da abinda kake so zaka tsaya ka diba kaga shin ya dace da abinda Allah ya ko manzon Allah da shi ko bai dace ba in ya dace ka tabbata in bai dace ba kuma ka rabu da abin komai kake so shi umarna annabi sallallahu alaihi wasallam da hana annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka kenan sai mutum ya so abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni da shi yaki abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sa'an nan mutun yake mai imani to kaga wannan cikin alqurani zaka ga ayoyi da dama wadanda suka dace da wannan kaman magana Allah subhanahu wataala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah ya ce a'a na rantsa da Allah mahaliccinka wallahi ba za su yi imani ba har sai sun ba da gaskiya cikin abin da ya ratsa sai sun kawo hukunci ga masa hukunci cikin abin da ya shiga tsakanin su kuma idan kai masa hukuncin ba za su damu ba kuma za su yarda 100% da hukuncin da ka masa dan kaga mutum ba zai imani ba sai ya yarda da hukuncin wa hukuncin maiki sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yayi daidai kuma Allah ya ce wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amri wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bai dace da mai imani namiji ba da mai imani mace ba idan Allah da manzonsa sun yi wani hukunci ba ya zamanto yana da zabi cikin hukuncin da suka yi ba ya kuma yana ribawa hukuncin nan yayi daidai shi ko bai daidai ba bai dace da matsayin mai imani ya zanto wannan ba idan aka ci mana hukunci ne na Allah shi ne naka ya da aka ci mana hukunci ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kai hakuri idan koda kana da naka tun daga na Allah kana da naka ga na manzo Allah me ya kamata kai kenan sai ka haje naka domin kai ba mai shari'a bane kai ba komai kowa bane kai ba wan Allah ne mai biya kawai to masu abin sun yi hukunci me ya kamata kai sai ka haje naka ba ra'ayi Allah ya sa mu dace. Amin. Allah ya ce duk wanda ya saba wa Allah da manzon shi to ya bace bata wanda take bayyananna. Kaga wannan yayi daidai da wannan hadisi da manzon Allah ya ce la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Kuma haka za mu ganin cewa Allah subhanahu wataala ya zargi wanda yake amince abinda Allah ke so. Ba ya san abinda Allah ke so. To Allah ya zargi shi. Ko kuma yake son abin da Allah ba ya so zaka samu mutum haka ko yana kin abin da Allah ke so ko kuma yana son abin da Allah yake ki wannan ma da yawa zaka ga ne rayuwar mu muna da waɗannan matsaloli cikin rayuwar mu da yawa Allah ta'ala ce dalika bi annahu muttaba'u ma asqata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata amala. Abinda yasa Allah ya masa haka saboda sun bi abin da ke sa Allah fushi, kuma sun kyamaci yardan Allah subhanahu wataala, ba su san abin da Allah ya yarda da shi. Allah ta'ala ce to Allah ya bata masa aiki. Wani wuri Allah ya ce dalika bi annahu karihu ma anzala Allah fa ahbata amala. Abinda yasa Allah ya masa haka saboda sun kyamaci abin da Allah, ma'ana ba su san Qur'ani. Ba shi bane Allah ya saukar ba, ba su san Qur'ani. Kaga musulmi ba su ba bai sauraron Qur'ani, kuma in yana ga wuri ma ka kunna sai ta shebur. Kaga wannan yana bin me yake bi san zuciyarki. To imani shi ba zai cika ba sai san zuciyar shi ya biyo bayan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi, ba na sai ya tsaya yana sauraron Qur'ani. Yana da wuri aka kunna Qur'ani ko aka ware karatun Qur'ani ko kuma aka ware wa'azi ko nasiha sai ya tsaya, ba zai ga mutum ya tashi cikin ran shi bi yake da ma kidi ne da yi, kuma haka ne da zai je gaba ya ga kidin tsayawa zai nan ya baro Qur'ani kuma ya zo ya tar da kidi ya tsaya. Kaga wannan yayi asara duniya da lahira. Allah su ma ya ce fa baqa malam, su ma Allah ya bata masa aikin su. Kaga wannan Allah ya zargi su. Wajibi musulmi ya so abinda Allah yake so, ya so abinda manzon Allah yake so. Wajibi musulmi ya ki abinda Allah yake ki, ya ki abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ki. Saboda haka wajibi ne mutum ya so abinda Allah ya so, san da zai wajabta mai zuwa da abinda Allah subhanahu wataala ya yarda a kai. Ba'ana dole ka so abinda Allah yake so, kuma son so ake kullum ta karuwa. Muna ganewa ko? Tun kana san abin da yake dole har sai ka kai kana san abin da yake ma san shi ba dole bane. In ka so akwai lada, in baka so ba ka da zumi. So ake kai ta kara, inda kake son duniya haka ake son kai ma addinin musulunci. Ka ba so addinin musulunci yadda da haka nan. Har sai mutum ya kai yana aikata ma abin da ba wajibi bane akan shi ba saboda tsananin kaunar Allah subhanahu wataala. Wanda zai zamanto wato balala ce daga Allah subhanahu wataala gare shi. Haka ma mutum ya take aman abinda Allah ba ya so, abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya so, har sai ya kai mi, har sai ya kai yana kyamar abinda ma kyamar shi ba dole bace, kin yana kyamar abinda yake dole, har sai ya kai yana kin abinda ma ba dole bace. Haka ake so, mana kyamar ka ga abinda Allah yake kyama ta ta karuwa, ta karuwa, ta karuwa, har sai ka kai mi abinda ma kin shi ba dole bane sai ka kai kana kin shi. To tsananin son mi, tsananin son Allah subhanahu wa ta'ala. Domin mi idan wato tsiyayyan abinda Allah yake ki ta ma yawa cikin ranka, to wannan zai tilasta ka ka kame daga abinda wato Allah subhanahu wa ta'ala ya hana aikata. To haka ake so. Yasa hadisi yazo a cikin sahih Bukhari da Muslim cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsi wa waladihi wa ahlihi wan nasi ajma'ina. Dayan ku ba zai kasance mai imani ba har sai na kasance mafi soyuwa zuwa gare shi daga kan shi. Manzo Allah yace sai ya fi sona da kan shi, sai ka kai inda ka fi son manzon Allah da kanka, ka fi son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wadadiyanka, ka fi son manzon Allah da matanka, ka fi son manzon Allah da mutane gaba daya, wata riwaya ma da uwaye. Ka annabi yana gaba gare shi, ba za ka zama mai imani ba sai ka samu wannan matsayin ba. Saboda haka imaninka ba zai cika ba sai ka gabatar da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan duk abin da kake so gaba daya. Saboda haka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so ne wanda yake biyo bayan san Allah ta'ala wanda ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma soyayya ta kwarai, ta gaskiya, ingantacciya ita ce wanda take kawo wato biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma dacewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin duk abubuwan da mutum ke so gaba daya. Da kuma mi in abubuwa waɗanda ba su da kyawu, kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Allah ya ce ga gaya musu idan uwayenku da diyanku da yan uwanku da matanku da danginku da dukiyoyin da kuke tashan wahala neman su da adana su da kuma kasuwancin da kuke tsoron asara cikin shi da faduwa a cikin shi da lalacewa da gidajen da kuka yarda da su kun gina su masu kyawu suna kawo muku kuɗi idan waɗannan abubuwa guda takwas da aka zano kun yi son su da Allah da manzon shi kun yi son su da yin jihadi a cikin hanyar Allah subhanahu wataala to ku jira abin da Allah zai muku sai Allah ta'ala ya zo da lamarin shi sai Allah ya ce kuma Allah baya shirye da mutanen da suke fasikai ne kaga waɗannan abubuwa suna daga cikin abubuwan da ladan da su a cikin rayuwar shi uwaye iya mata dangi dukiya kasuwanci waɗannan abubuwa su ne abin da mutum yake so a rayuwar shi to imanin ka ba zai cika ba sai ka maida su baya ka sa Allah da manzon shi gaba sallallahu alaihi wasallam daga wannan ma ya dace da mu ya dace da wannan hadisi ba za ka yi imani ba sai ka gabatar da san Allah da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan duk abin da kake so cikin rayuwarka kuma Allah ta'ala ya ce qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim Allah ta'ala ya ce in kun kasance kuna son Allah to ku bi ni daga soyayyen Allah tana sa ka yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kuka yi haka nan to yuhibbukum Allahu Allah din su wa yaghfir lakum kuma Allah zai muku gafarar dunubakum zunubanku wallahu ghafurur rahim Allah subhanahu wataala mai yawan gafara ne mai yawan jinkai Al-Hasan al-Basri yace man asaba annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce ya rasulullah ya baki Allah lalle mu muna son Allah subhanahu wataala so mai tsanani sai Allah subhanahu wataala ya so ya nuna musu menene alamar soyayya ku ga Allah sai Allah ya saukar da wannan aya alamar son Allah to kai biyayya ga manzon Allah alamar son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kai biyayya ga manzon Allah kakka kana son manzon Allah na dabi'a haka kawai ka zanki san shi abu ne mai kyau amma kuma bai dace ba a ce manzon Allah yayi gabas kai kayan kuma kana fadi da bakinka kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo duniyar nan koyar da mu yadda za mu rayuwa yi to sai ka zo kai rayuwarka daban kana son manzon Allah amma kuma mi sunan ka ba wani suna ka dauka na arna kuma manzon Allah yana tsaya da arna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam askin da yake yi kai ba kai shi ka zo kana koyon arna kuma ga bakinka kana cewa ba kake so yana soyayya ne soyayya kana zuwa da wandanka kuma kana jin bayan kai kana bude baki kana al'aura kana ganin ta tsare cin ka gayan amma cewa kake kana son manzo Allah da Allah yana son manzo Allah yake manzo Allah ya zo ne dan ya mutunta ka ya tarata ka kai kuma san manzo Allah ga baki amma dan da ke burge ka su tarar su sune arna makiyan addini to wace haka yake Allah ya kiyaye aka yi tabbata cikin sahih bukhari da muslim daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce salatun man kunna fi wajada halawatul iman abubuwa guda uku duk wanda suka kasance a cikin rayuwar shi to ya samu dadin imani abu na farko an yakuna Allahu wa rasuluhu wa habba ilayhi mimma siwahuma Allah da manzon shi su zamanto mutun ya haisan su da abinda ba su ba bana son sa yana gaban komai ba za ka yi imani ba za ka ji dadin imani ga rayuwarka ba sai ka haisan Allah da manzon shi daga dukkan komai daga baya nabi wa an yuhibba almar'a la yuhibbu illa lillah mutun ya so mutun dan Allah soyayyarka da mutum dan Allah ne ba dan matsayin shi ba ba dan kudin shi ba ba dan girman shi ba kana son shi ne saboda Allah saboda Allah ya ce ka so mai imani dan wanda shi yasa kake kamnin shi wa an yakra an yarja ila al-kufr abu na uku shi ne mutum ya kyamaci komawa cikin kafirci bada in anqadahu Allahu min bayan Allah ya kubuto shi daga kafirci kama yakrahu an yulqa fi an-nar kama yanda mutum yake kyaman a jefa shi cikin wuta ka san ba wanda yake sa a san duniya ka san wuta nan ta duniya wutan mai shayi kana son kai zanne ba sai ta kace da Allah ya shayi wuta kai zanne ba a ba hikima ce ko babu wanda yake san haka to yanda kowa yake kin wuta haka ake so kuma kowa yake kafirci kaji kana kyamar kafirci tunda Allah subhanahu wataala ya tsiratar da kai daga kafirci to bi za kai da shi kuma to kar kafirci daga baya kuma yazo yana burge kanan kafiran nan gaskiya sun ji dadi saboda rayuwarsu sake take kuma su abinda su gara ma su bi ba su da kai su ba su da haram ba su da doka dokar su ta kafirci ce kawai amma dokan Allah ba ruwansu da ita a sha giya a yi zina a yi luwadi a yi ci haram a yi danniya a yi kwara a yi zalunci duk wannan ba komai bane da Allah ya hana a wurin su biyayya ga dokar ta zamani shine kafirci a wurin su in kaga suna wada doka taka dokar duniya ne kawai suna zalunta suna cin amanan mutane suna kama karya duk ba su gani sai kai sai kai da matarka in ka kara aure a ce na ce ba daidai bane in ka kara an kai hudu a ce kana tauye masa haƙi ka zo mata wani dai za ka yi da su iya a ce dai za ka yi da su sun yawa mu wasu ganin zalunci da kafircin da suke yi sai kai ba su baka ci ba su baka sha ba kuma su kima ba haka za ka rayuwa ba sanan banza saboda ka duk wanda yake son Allah duk wanda yake son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so na gaskiya cikin zuciyar shi da wannan yana wajabta mai ya so da zuciyar shi abinda Allah yake so da abinda manzo Allah yake so ya kyamaci abinda Allah yake ki da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ki ya yarda da abinda Allah yarda da shi ya yarda da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yarda da shi ne fushi da abinda Allah yake fushi da shi ya fushi da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fushi da shi kuma haka mutum ya kamata ya aiki da gabobin shi da gargwadon wannan kaunar da yake ma annabi da gargwadon kaunar da yake ma Allah subhanahu wataala saboda haka idan mutum ya aikata wani abu da ya saba ma wannan mutum ya aikata abinda Allah subhanahu wataala ba ya suku manzo Allah ba ya san shi ko ya bar wani daga cikin abinda Allah subhanahu wataala da manzo yake so tare da cewa yana iyawa tare da cewa na abun wajibi ne gare shi to wannan ya nuna cewa soyayyar shi ta dole wanda take wajibi gare shi to ragaggiya ce ba ta cika ba ina gane wa ko kuma idan mutum ya samu kan shi irin wannan hali sai ya tuba to man laifi ne babba a ce abun dole ne ka yi shi kuma san Allah da manzon shi shi zai tilasta ma kai duk ba kai ba kaga ai kai zunubi ya kamata kai sai ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala ka dawo ka gyara halayenka domin wannan halayen naka ba su da kyau Allah ya kiyaye baraka duk wanda yake son Allah subhanahu wataala kuma bai dace da Allah cikin umarnin Allah ba bai dace da Allah cikin hana Allah subhanahu wataala ba to kirarin da yake yana son Allah ko annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya yake haka duk mutumin da yake son yace yana son Allah amma kuma ba yake tsoron Allah kaga wannan rubutacce ne kana san Allah kana san manzo Allah baka aiki da shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan rudu ne kake baka san abin da kake ba domin ita ka'idar soyayya to masoyi yana gyara ma masoyin shi abinda masoyi ke so shine masoyi yake yi mashi ko ba haka ba idan ka kulli da zuciyarka ta kullu ta sarkau da san wata mace dole ne kai ta mata hidima me yasa saboda hidimar take so in ba ka hidima yanzu ne yazo shi ga gaban kai kwace ko ba ga ba sai ka ka aika da Allah kira da tace ba ta zuwa to ba kai sai ka buka ka cika ta da mugun dimi to kai ta mata surutu kawai wani ya zo ya kawo mata sabila sabuwa mai zahiri kuma kana nan kana ta mugun ki kaga ba ta sace wannan anya yana suna da gaske an tashi auren kannanta ko abin nan danginta an ce sai an yi anko wani ya sau kai kuma ka ce ina zuwa ai zan sau miki mai kyau ko kuma ka ce anko ne ba da mu ce shi anko ne za a sau ko ki samu kayan ki masu kyau ki sa kawai ranar da ko wani ya kawo da Allah ta saurare ka to soyayya haka take haka matarka in ba ka yi mata hidima to shikenan soyayya da take ma rage wa za ta yi tsaya ba attariyanka in ba ka masa hidima soyayya suka rage ka rage wa take wallahi sai in ba ka ma komi in kai matsayin da su za su maka su wallahi ba su kawo sai su so ce ko gaida ka mace in ba tarbiyya suka samu ta kware ba to kamar su baga ka bar tarbiyya baka kula da su ba ruwanka da cin su ba ruwanka a ka bar tarbiyya kenan kai ka jawo su zo su wuce ba kai su kai ba ku gaida mun ce ba mu ganka ba baba kawai su wuce ba ai hakuri na kwanan a ba mu gan kawai su wuce su matakar dai kana da ba kai haka soyayyarka amma in babu wannan soyayyarka da gaskiya ce baka da hali haka ma san ka da manzala salim baka iyawa saboda baka da lafiya saboda kana da wani uzuri kaga soyayyarka tana nan daram cikakkiyar soyayya ce amma baka iya ta saboda wata larura da ke gari Allah ya sa mu dace to saboda haka duk wanda yake son Allah subhanahu wataala da manzon shi to dole ne yayi biyayya ga Allah yayi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani mawaki ke cewa walau qultali mut da zaka ce mani ka mutu mutu sam'an wa ta'atan da na mutu saboda ladabi da biyayya bana manzala da zaka ce mani ka mutu to da na mutu cikin ladabi da biyayya wa qultu lida'il maut ahlan wa marhaba da sai na ce ma mala'ikan da ya kawo mutuwa in ce sanne da zuwa ina maka maraba da zuwa mala'ika saboda tsananin sanwa awwa wani kuma yake cewa ta'sil ilaha kana saba ma Allah mahalici wa anta taz'um hubbahu kuma kai kana raya cewa kana son Allah amma kuma kana saka dukkan shi hadha al-amri fil qiyas ash-shari' yace wannan na rance da Allah a ma'auni wallahi mummuna abu ne kana son Allah kuma baka aiki da doka Allah masoyin Allah bai zuwa makaranta ya koyi Qur'ani bai iya karatun ba kuma in an kunna ma ya tashi da shi ina ne wurin zaman shi wurin karda wurin dara wurin caca wurin orkest gangarewa yake nan wurin to kuma yana cewa yana son Allah ina son Allah yake waɗannan wuraren da Allah ba ya san miki duk wanda yake aikata waɗannan abubuwa Allah ba ya san shi kuma kai ka ce kana son Allah subhanahu wataala ka ga ba da gaske bane law kana hubbuka sadiqan la qata da soyayyarka ta gaskiya ce to da kai biyayya ga Allah saboda me innal muhibba liman yuhibbu muti lalle masoyi ga wanda yake so to yana mai da'a yana mai biyayya in kana son matarka in ta ma shayi ya gaba ba ka ketarewa ko kai ka tsaya kana kallon shayin yanzu na in ka ketare hawo matsala ce in saboda kana son abinka in ba ka so ka wasa ketare idan Allah ke uwa ta ce ka ga ba san ta kake ba ka ga akwai matsala to haka muke da Allah subhanahu wataala Allah ya bar mu mukaddantun soyayya tsakanin mu in dai kana son iyalinka to zaka ga duk hidima kana masu ba su kukan komi gidanka inda kana da hali abinda don suka ce ɗan sai ka ce mine ne akwai hali kuma za a yi musu to da ta san ba ka yi musu ba za a yi musu to haka duk lokacin da Allah zai cewa ya ayu alladina amanu sai ka ce na'am da ni yake ya ayu almuslimun na'am Allah ya kira Allahu akbar komi kake suka ce jama'a lokacin sallah ba a shirya mun tsaya kamar waya kama miyan alwallahi masallaci sai musallaci Allah yayi kira duk bukatunka ka haje su saboda mi saboda kiran Allah subhanahu wataala yana son bukatunka ba kai kamata saboda haka dukkan sabon Allah subhanahu wataala gaba da yana tasowa ne daga gabatar da son zuciya kan san Allah da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kamanta mushrikai da bin son zuciya cikin wurare da yawa cikin alqur'ani mai girma suke bin son zuciya mushrikai ba musulmi ba musulmi bai bin son zuciya shi Allah yace fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan min Allah innallaha la yahdil qawmal zalimin Allah yace idan ba karba kiranka ba to ka sani suna bin son zuciya su ne kawai duk wanda bai karba kiran Annabi sallallahu alaihi wasallam ba to yana bin son zuciya ce to ma in baka yi na Annabi ba to sai ka yi naka naka kuma ba na Annabi bane naka ne na son zuciya ne san rai da abin da kai bisa ga san ranka kuma ba Allah ba ruwaye ne to da ba shari'a Allah ba shari'a zuciyar ka ce Allah ce ka sani suna bin son zuciya su ne wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan min Allah ko babu batacce kamar wanda yake bin son zuciyar shi ya bar Allah subhanahu wataala ba tare da shari'a ba Allah subhanahu wataala yace inna Allaha la yaqumul zalimin Allah bai shari'a da mutanen da suke masu zalunci wa sabon Allah gaba da yana tasowa ne daga bin son zuciya haka ma bid'o'i suna tasowa ne daga mi daga bin son zuciya gabatar da son zuciya akan mi shari'a dan haka masu bid'a ake kiran su da ahlul ahwa'i ma'abuta soye-soyen zuciya kuma sunansu kenan to haka sabon Allah subhanahu wataala yana amfani saboda gabatar da wato son zuciya akan me akan san Allah subhanahu wataala da kuma san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kare mu da sabo ya kare mu da bid'a haka ma san mutane san da kake mu mutane al'umma wajibi ne zamanto yana biya ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kaso mu'mini wato saboda yana son Allah kaso abin da Allah yake so kaso abin da Allah subhanahu wataala ya so na bayin shi malaiku da annabawa da manzanni da siddiqai da shahidai da salihai gaba daya da sauran musulmi kana son su saboda mi saboda musuluncin su kakka so mutun saboda wata ma'ana wanda ba ta da alaka da addini sara jira ka bata lokaci kake babu kama addini addini shine gaba soyayya ce wanda in kai ta ranar alkiyama ma cikin irin mutanen Allah zai tara ka kana son malaiku ko to Allah ta'ala zai tara ka a cikin su kana son annabawa kana son manzanni kana son malamai kana son almajirai kana son mutanen kirki ranar alkiyama Allah zai tara ka tare da su manzo Allah yace almar'u ma'a man ahabba mutum yana tare da wanda yake so sahabi ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutum na son mutane amma bai zama da su ba kawai sai kaji kana son su Umar su Abubakar su Usman su Ali su Sa'ad su Sa'id su Abdurrahman su Sa'id dan Abi Waqqas su Abu Ubaida su Talha kana son su Abu Sa'id Abdullah bin Umar Abdullah bin Abbas Abdullah bin Mas'ud duk kana son su kuma sun riga sun mutu yau sun baka shekara 1400 da wani abu sun riga sun tafi amma kana ji kana son su ya za a yi manzo Allah ya ce ranar alkiyama kana tare da su ba kai zamani da su sun riga sun tafi ba za su dawo ba sai dai kana kaunar su saboda sun yi zama tare da shugaban halitta gaba daya dan to haka duk wanda yake son wasu mutane mutanen banza mutanen waye baki ya Allah ni ba ruwansu da Allah ba ruwansu da annabi ba ruwansu da addinin musulunci baka abin da su ba sun riga sun wuce amma suna birge ka ko suna duniyar nan baka ki ba a ce kana wurin su yanzu ranar kiyama zaka tashi kai ko ina su ne kaga mutum ya shiga ka tashi cikin baki ya Allah masu bada da addinin Allah Allah ya kiyaye a takaice dai wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam magana kan shi tana da yawa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana wato alaman kaunar shi cewa ba za ka zamanto masoyin manzon Allah ba har sai ka san ka ya zamanto yana bin abinda manzon Allah ma'ana duk abinda kake so to abinda manzon Allah ne zo da shi duk abinda kake ki abinda manzon Allah ne bai zo da shi ma'aunin soyayya ga annabi kenan alayhi salatu wassalam Allah ka kara mana san manzo Allah ka kashe mu akan san manzo Allah kuma ka tara mu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar kiyama Allah ya sa mu dace wallahi ta'ala alam na'am wanda ya hana a ce mutum ya mutu sai dai a ce ya rasu. Wai, akwai wani nasi a ce a addinin musulunci wanda ya hana a ce mutum ya mutu sai dai a ce mai ya rasu. Wai, dai dukkan su Allah ta'ala ya yi amfani da su cikin Qur'ani. Kai mai mutuwa ne, su ma masu mutuwa ne. Sun bayin da kun ba da zalika da maikitu. Wannan lalle ku bayan haka masu mutuwa ne. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, "Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila." Ka gaya masu mala'ikan mutuwa shi ne ke sa ku rasu ba ku mutu ba. Da shi kenan ba shi ke karɓar rau. Kuma Allah ta'ala ya ce, "Wallazi yatawaffakum bil-layli." Allah ne yake karban rayukanku da daddare, kaga rasuwa kenan. Kuma Allah ya tawaffal anfusa, Allah ne yake sa rayuka su rasu. Da duka an yi amfani da su, akwai mutuwa duk ɗaya ne. Duk in ka ce mutum ya mutu ba wulakanci ga mashi ba, in ka ce mutum ya rasu ma duk da Hausa ce. Mutuwa Hausa ce, rasuwa ma Hausa ce, wafati ma, cikawa ma duka. Sai dai ana son gaban ɗan abin nan haka. Ba dole bane ka ce an rasu ko ka ce an cika ko an yi wafati ko lokaci ya yi. Wanda ba ya da Hausa ga gabi sun yi haka ce da lokaci ya yi. Wanda lokaci ya yi da kai da Hausa ce wani lokaci ba. Wata sayawa ne yake kamar Bahaushe yana ganin kamar akwai girmamawa cikin wannan. In ka ce mutum ya mutu kuma kamar ka ce mutum ya mutu. To duka Allah ya amfani da su cikin Qur'ani. Kada ka ba laifi bane. Na'am. Addu'a da ake ta shan ruwa bayan an yi azumi, bayan an sha ruwa ake, bayan ta sha ruwa ake. Na'am.
To mutum da ya zo sallar Juma'a, isko Juma'a ya taso daga rukun na ƙarshe, ya zai?
Mutanen da ya zo sallar Juma'a ya sallar Juma'a ya taso daga ruku'i na ƙarshe ya zaye. Shikenan sai ya bi da suna Azhar. Ya bi sallar shi kenan shi Azhar zaye. Ba sai ya sake wata ya kama ba sai abin nan. In aka kare sai ya tashi ya kawo rakawar shi guda wani shi. In yana so kuma sai ya tafi shi ma. Sai ya tafi gida shi kenan ko ya je wani masallaci. Zai yi sallah zuwa ɗanshi. Tunda ka gane su kake da liman. Liman na rukui na ƙarshe, ka ga masallaci ya cika da duk yin masallaci. Kenan nesa kake. Da ka ga an taso daga rukui ba ta yi ka yi. Ba ka samu Juma'a ba shi kenan. Allah ya sa kana da niyya mai kyau wannan tsakaninka da Allah ne. Ba ka dai samu Juma'a ba sai ka tafi gida. Ko ka tafi gida ko ka koma kasuwa ko kuma ka je ka nemi wani masallaci cikin unguwa ka yi sallah zuwa ɗanka shi kenan. Kira sallah.